Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. A sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 19 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, muna tafa da hira ta musamman da gwamnan jihar Katsina, Alhaji Aminu Bello Masari, kan sha'anin rashin tsaro.
Muna da sanar cewa ainihin security yana bangaren gwamnatin tarayya ne. ‘Yan sandan da suke Katsina da suka dubu hudu, muna da local government 34, muna da population wajen 8 million. Akwai local government da ‘yan sandan su boye 30 ba bindiga su wata ta goma ba, suna da ƙauyuka sun fi ɗari.
Muna tarfe da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin ‘yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Alheri Abdu da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babbar jami'ar bada agaji ta Amurka ta buƙaci ƙasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen daƙile matsalar ƙarancin abinci a yankin gabashin Afirka, tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace. Shugaban hukumar raya ƙasashen duniya ta Amurka Samantha Power ta bayyana cewa mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a yankin Kuriya Afirka. Don haka dole ne kasashe su ƙara ƙaimi wajen daƙile matsalar yunwa a yankin. A jawabin da ta yi jiya Litinin a cibiyar kula da tsare-tsare da nazarin ƙasa da ƙasa ta birnin Washington, Fawa ta bayyana cewa ƙasar Sin ta yi ƙaurin suna a wajen gaza sa hannu a ayyukan jin ƙai a gabashin Afirka. Ta ce idan ƙasar Sin ta fitar da ƙarin abinci da takin zamani zuwa kasuwannin duniya, za a samu sauƙin tsadar abinci da takin zamani da kuma nuna hujjarta na neman zama jagora a duniya, kuma aminiya ga ƙasashe masu cin gaba a duniya a fannin tattalin arziki. China ba ta mayar da martani nan take akan kalaman na Power ba. Fawa ta kuma soki kasashen da suka ƙi yin Allah wadai da yakin da Rasha ke yi a Ukraine da kuma illar da yake yi a kasuwannin abinci ta duniya. Jami'an agajin gaggawa na ƙasar Ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula 6 a ƙasar jiya Litinin, a lokacin da Rasha ta kai hari kan wata mafuka mai hawa 2 a garin Torres da ke gabashin ƙasar. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na Facebook cewa masu aikin ceto sun gano gawarwaki 2 a cikin baraguzan ginin, inda suka ciro mutane 3 da ransu amma ɗaya ya mutu a asibiti. Wani hoto da aka yayata ya nuna masu aikin ceton na tono baraguzan ginin, amma hukumar bayar da agajin gaggawan ta ce an dakatar da neman waɗanda ginin ya afkawa. Rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari. A bangaren diplomasiya, babban jami'in kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya bayyana a jiya Litinin cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar Rasha ta kawo ƙarshen killace tashar jiragen ruwa na Ukraine da ke Odessa da sauran wurare da rayuwar dubun dubatar mutane ta dogara gare su, da kuma zai taimaka wajen magance matsalar ƙarancin abinci a ƙasashe da dama. Da yake magana da manema labarai a Brussels, Borrell ya ce dole ne Rasha ta kyale fitar da hatsin Ukraine zuwa ƙasashen waje. In ba haka ba, ƙasashen duniya su ce Rasha na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar bil'adama ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya Litinin a shari'a Steve Bannon, wanda ya taɓa zama babban mashawarcin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume 2 na cin mutuncin majalisa ta wajen ƙin mutunta sambacin da kwamitin majalisar da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 ya yi masa. Kwamitin ya gayyaci Bannon ne saboda masu bincike sun yi imanin cewa ya san wasu abubuwa na harin da ɗaruruwan magoya bayan Trump suka yi yunkurin hana majalisar tabbatar da nasarar da ɗan Democrat Joe Biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Daga cikin tsoffin jami'an Trump daban-daban da kwamitin ya nemi ya bada shaida, Bano na cikin waɗanda suka yi kaurin suna da kin gabatar da takardu da kin bayyana a lokacin da aka shirye gabatar da jawabai da kuma yin kalamai masu zafi a bainar jama'a game da binciken idan aka same shi da laifin cin mutuncin zai fuskanci zaman gidan yari na tsawon shekaru biyu.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya ce yana nan akan bakansa na cewa lalle al'ummar jiharsa ta tashi tsaye domin kare kansu daga farmakin yan ta'adda. A hirarsa da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, gwamna Masari ya nana ta cewa hukumomin tsaro a jihar ta Katsina na ci gaba da neman wani jagoran yan fashin daji mai suna Adamu Aliru wanda a yan kwanakin nan aka nada sarautar gargajiya a jihar Zamfara.
Muna da sanar cewa ainihin security yana bangaren gwamnatin tarayya ne. Yan sandan da suke Katsina ba su kai 4,000 ba. Muna da local government 34, muna da population wajen 8 million. Akwai local government da yan sanda su wajen 30 ba, bindiga su wata ce 10 ba. Suna da kauyuka sun fi 100. To in baka yi reinforcing vigilante ba under the police, baka ce mutane su tashi tsaye wajen kare kansu ba, to me zai kace? Su kwanta a yanka su ai mamu isan islamic ka zanna wani ya zo ya cutar da kai ya lalata dukiyarka ko ya kashe ka ko ya ci mutuncin iyalinka, bai dace da addinin ba.
Me gwamnati zai ce dangane da wancan bawan Allah Adamu Aliru da kuma yan sanda ta Katsina suke neman ruwa a Jallo kuma sai aka waye gari amma na dashi wani mukami na sarautar gargajiya a makocin ku jihar Zamfara?
Wannan mu dai a nan jihar Katsina muna tuhumar shi da kashe-kashen mutanen Kabisau da kashe-kashen mutanen kasar Faskari wanda yan sanda da hukumomin tsaro nan jihar Katsina sun ce suna neman shi yayi bayani akan haka. Kuma hukumar yan sanda ta Zamfara ta san haka, hukumar soja da suke Zamfara sun san haka, haka kuma gwamnatin Zamfara ta san haka. Saboda haka mu muna nan kan matsayinmu, kuma in an ce ya daina to mu a nan bai daina ba, yaran shi ba su daina ba.
Kenan koda ya tuba ya daina, ku a hukumance a jihar Katsina kuna tuhumarsa da waɗancan laifuffuka kenan?
Maganar da mai kakakin yan sanda na jihar Katsina ya faɗi cewa har yanzu suna nan maganar suna neman shi akan wannan maganar.
Babu wani yunkuri kenan da gwamnatin Katsina ke yi domin tuntuɓar mahukunta a jihar Zamfara game da wannan al'amari don a tattauna a gano me ya kamata a yi?
Aini abokin maganata a ciki gwamna, kuma ba nan na kokarin samun shi ban same shi, amma su hukumar yan sanda ta jihar Katsina su suke da haƙƙin su tuntuɓi hukumar yan sanda ta jihar Zamfara. Sauran jami'an tsaro na jihar Katsina to su suke da haƙƙin kuma su tuhumi abokan aikin nan su na jihar Zamfara su ji me yake faruwa.
Ya gwamna ya ji lokacin da ya samu labarin cewa an karrama wannan bawan Allah a jihar Zamfara?
To abun da mamaki da Zamfara da Katsina dai abu ɗaya ne, sannan inda ma aka ce an yi abin nan asalin su Katsina ne. To saboda haka idan baka kishin makwabcinka to kana nin shi makwabcin naka ya dauki kayan fada ya ce ya same ka, wannan babban kuskure ne a ce wai abin da ya shafi makwabcinka ba ruwanka da shi sai abin da ya shafe ka. To shi a zalimi in ya gama zalunta wanda baka so to kanka zai dawo zalunci ka, mafi kyau in zai bar zalunci to ya bashi 100%.
Kenan watakila wannan ya bude wani sabon shafi da watakila ku kara tattauna ku ga yadda za kullo al'amura irin waɗannan.
A nan harko ba shakka in nan same shi zan ji me ke faruwa, ko da yake kuma labarin da muke da shi yanzu cewa gwamnati ta shigo ta ce ba ruwanta, kuma shi sarkin da ya abun ma har an dakatar da shi kuma an sa kwamiti zai bincike ya akai abin da akai. To kaga in wannan ta tabbata haka akai to dole mu saurara miki kuma ne kwamitin zai zo da shi, amma duk da haka wajibi ne in nemi abokin aiki na Zamfara in ji bayanin da zai mun.
To za ku nemi misali tunda kuna tuhuma sane a miƙo muku shi domin ya fuskanci hukunci ko kuma ya tattauna ta hukuma?
Ai dama tunda yan sanda suna neman shi, ai duk inda yan sanda suka ganshi matsalar dai yan sanda jihar Kaduna ba za su shiga Zamfara su kama wani a Zamfara ba tare da police din Zamfara ba amma ina tabbatar kuka inda zai zo nan jihar Kaduna yan sanda sai an gama shi za su kama shi tunda wannan zargi da ake miki sai ya zo ya tabbatar da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba
gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masariki ne a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya
mukaddashin shugaban kasar Sri Lanka Renil Wickremesinghe ya ayyana dokar ta baci kwanaki biyu kafin yan majalisar dokokin kasar su hadu domin zabar shugaban kasa a tsibirin da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma fada da rashin tabbas a fannin siyasa sanarwar da aka fitar a ranar Lahadin da ta gabata ta ce an sanya dokar ta bacin ne domin kare lafiyar jama'a da kuma kula da kayayyaki da ayyuka masu muhimmanci da rayuwar jama'a an rantsar da Wickremesinghe a matsayin mukaddashin shugaban kasa bayan murabus din Gotabaya Rajapaksa a ranar Alhamis an kuma sanya dokar ta baci a fadin kasa a makon da ya gabata bayan masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Prime Minister wannan dai shine muhimmin ginin gwamnati na uku da suka mamaye a cikin makon mai cike da tashin hankali wanda ya kai ga hambarar da Rajapaksa kasar mai mutane miliyan 22 ta rasa kuɗin shigar da abinci da man fetur da kuma magunguna sannan ta kuma gaza biyan basussukan da kasashen duniya ke binta daga ƙarshe ƴan majalisa sun fara kada kuri'a jiya litinin don zaben shugabar kasar India a zaben da ake sa ran wata mace ƴar jam'iyyar Bharatiya Janata mai mulki a kasar za ta lashe zaben Draupadi Murmu zabe ne na cika doka kawai kasancewa jam'iyyar Bharatiya Janata tana da isassun kujeru a majalisar dokokin tarayya da na jihohi da za ta tura dan takarar da take so akwai kuma yiwuwar ta samu goyen bayan wasu jam'iyyun yankin a majalisun jihohi matsayin shugaban kasa na al'ada ne kawai amma matsayin zai iya zama mai muhimmanci a lokutan rashin tabbas a siyasa za a kida kuri'un da aka kada a zaben na jiya litinin a ranar Alhamis idan aka zabe Murmu za ta zama shugabar kasa ta farko daga ɗaya daga cikin kabilun kasar kuma mace ta biyu a tarihin India ita ƴar kabilar Santal ce ƙirarru
a gaida alheri Abdi da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai Madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma wazo shirye-shiryen ne akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ɗan ƙasa da hukuma
kwadayi ke ta da wulakan shi kike sun karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci
masu rarrai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar
abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba su talakawa su abin yake shafa
wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya haba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba
kuɗin mota kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su
akwai abubuwa da yawa da za su su iya yi domin ganin cewa sun bada tasu gudunmuwar wajen yakin shi da rashawa da kuma almanda hana.
Masare yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da ƴan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikun su ko kuma a dunƙulen su wajen kawar da rashawa da cin hanci wanda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu. A dakace mu
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla masore a jerin shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da almundahana ke jawo salwantar haƙoƙin ƴan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin ƴan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar ƴan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da titina da kyautata muhalli da sauran al'amura masu alaƙa ta ƙudda-ƙudda rayuwar al'ummar ƙasa. Shirin ne yau na tafi ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da ƴan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al'umma.
Kasan nan muna da wato mananta cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati, shine inda ƴan ƙasa za su bada gudunmuwarsu. Lokacin da aka yi filing aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi, sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani, sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce. Idan ba haka ba, girman mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga lagisiyar gwamnati, wallahi wannan kaman allura ce ake ma jama'a. Ba ma su masu mulkin ba, kowa ma har wanda yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shine mai bullewa. To in jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba, ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba, inda ya haɓa a fara ƙyamatar masu cin hanci da rashawa ba.
Comrade Abdulrazak Alƙali kenan daraktan ƙungiyar Organization Community Civic Engagement, guda cikin ƙungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. Nasa ɓangaren daraktan ƙungiyar Kaja Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ya ce ƴan ƙasa na buƙatar dafawar kafofin labarai da kuma ƙungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska.
Rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa. Kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƴan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka. Misali, yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne, a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan 100, kuma za a yi makarantar nan za a yi block guda uku, za a yi ajujuwa uku a kowane block, za a yi bandakuna, za a yi ɗakin taro, duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi. Ga kuɗin da aka ware, ga yadda aikin zai kasance. To idan an empowering din su da wannan bayanan, zai yi wahala wani mahaluki ya zo ko dan yana dan majalisar tarayya ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin ko dan yana dan majalisar jiha ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kudade. Idan aka yi haka, so ina tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka dauki gabarar yaki da cin hanci da rashawa, kuma abin zai tasiri.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara, amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto dane mai himma bisa shawagar kyauta ta al'umma kan an haka ba kauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin
madalla. Masare barista Amina Umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar. Ta yi tsokaci akan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa.
Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai yi. In aka ce a ɓangare na shari'a, kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zan ce gaskiya ba shi da yanda zai yi. Domin hatta ɓangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da ɓangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibayensu. Kuma su ne kwalin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa. Banda wannan ma za ka ga cewa yanda zai iya shigar da ƙarar gani masa tsada, kuɗin mota, kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su. Ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu, babu motar da za ta je ta yi bincike. So duba da wannan za ka ga cewa shi fa talaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawar nan ya shigo cikin ɓangaren shari'a da ɓangaren bincike da ɓangaren gidan yara da dai duk wasu masu ruwa da saki a ɓangaren tafikar da shari'a. Kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita. Illa iya gani a fahimta ta in ma za a ce yana da wata dama, to bata wuce damar shi na ya yi zaɓe ko a zaɓe shi. Yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya dauki gabaran cewa zai ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da mukarrabansu da suke sawa a madafin ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike, to ina ga shi kadai ne hanyar da talaka zai samu sauki.
Sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokaradiyya a Najeriya suna ganin akwai ƙarin matakan dauka ga 'yan ƙasa.
A al-musali to kyamatar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundana ko kuma wata hanya wadda take bata dace ba, to idan ya kasance an kyamace ta wannan zai sa masu yunkurin tara dukiya din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da basu dace din ba za su rage wannan yunkurin. Kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya ta munana hanya ta mummunan hanya da kuma ba su wasu mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu, dukkanin su yana ƙara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan. Sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistleblowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata hanya a dukiya da yake an tara ta hanyar da bata dace ba, akwai hukumomi sun ba da dama da aka yi musu bayanan sirri kuma za su yi aiki a kai. A wasu lokutan ma har an yi alkawarin ba da ladan tukwici idan aka tabbatar da haka din. Wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar na kawo ƙarshen abin da yake ya shafi cin hanci, rashawa da kuma almundana.
Malam Kabiru Sa'id Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da demokradiyya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. Kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta.
A madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmudu Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu.
A gaida Mahmudu Ibrahim Kwali. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muna Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta rawaito cewa ɗalibai sama da 80,000 sun fara rubuta jarabawar baccalaureate da nufin samun diplomar da ke bada damar shiga jami'a. A bana jarabawar na gudana a cibiyoyi kimanin 202 inda a karan farko aka shigo da wasu garuruwa takwas da nufin baiwa yara damar rubuta jarabawar kusa da gida cikin su har da yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Jaridar ta ambato ministan ilimi mai zurfi Mahmud Jibo PhD yana mai ba da tabbacin daukan tsauraran matakai don dakile dukkan wani yunkurin cuwa-cuwa ta hanyar jami'an hukumar yaki da cin hanci ta halsiya da aka tura a ko'ina a fadin kasa. Yana mai kashedi ga dukkan waɗanda za su kwatanta yunkurin murdiya. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa an fara samun sukar da mana a sassan kasa. Masana sun ayyana cewa kashi 96 daga cikin 100 na garuruwan jihar Doso sun yi shibka, yayin da a jihar Tawa kashi 90 ne daga cikin 100 suka samu ruwan shibka. Sannan Maradi da kashi 76 daga cikin 100, sai jihar Zandar da kashi 50. Kawo yau dukkan garuruwan yankin Yamai da mana ta sabka, sai dai a jihohin Agares da Difa galibin manoma na jiran samun ruwan shibka a yanzu haka. Jaridar Le Horizon ta ce darajar fatar raguna da ta sauran busashe na ci gaba da zubewa a kasuwanni, sabanin yadda a shekarun baya masu kasuwancin fata ke cabawa musamman idan aka sallaci babbar sallah. Jaridar ta ce a shekarun baya akan sayar da fatar rago daga dala 100 na sefa zuwa abin da ya kai jika guda, amma kuma a yau an waye gari da kyar ake taya ta dala 20 ko dala 40, abinda ke zama wani babban koma baya ga masu kasuwancin fata a nan Niger, waɗanda a shekarun baya ke fitar da lodi-lodi na fatocin sallar layya zuwa ƙasashen waje. Yau an waye gari fata ta zama tamkar wani abin zubarwa a jibji. Mun rufe sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa takaddama na ƙara ƙarfafa a tsakanin ƙasashen Côte d'Ivoire da Mali, bayan da gwamnatin Mali ta kama sojojin Côte d'Ivoire 49 da take zargin sun shigo kasar ba akan ka'ida ba. Hasalima tana mai cewa sojan haya ne da aka turo don kawar da ita daga karagar mulki, yayin da Côte d'Ivoire ke cewa sojoji ne da ta aika da sunan ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Jaridar ta ce ganin yadda Majalisar Ɗinkin Duniya da kanta ta ce ba ta da masaniya akan zuwan waɗannan sojoji, da kuma yadda kowace daga cikin waɗannan ƙasashe biyu ta kafe akan bakanta, alama ce da ke nunin yiwuwar a nan gaba a saka kafar wando guda a tsakanin gwamnatocin waɗannan ƙasashe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Babbar jami'ar bada agaji ta Amurka ta buƙaci ƙasashen duniya su ƙara kaimi wajen daƙile matsalar ƙarancin abinci a yankin gabashin Afirka, tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace. Shugaban hukumar raya ƙasashen duniya ta Amurka Samantha Power ta bayyana cewa mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a yankin kuriyar Afirka, don haka dole ne kasashe su ƙara kaimi wajen dakile matsalar yunwa a yankin. Jami'an agajin gaggawa na ƙasar Ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula 6 a ƙasar jiya Litinin, a lokacin da Rasha ta kai hari kan wata mafuka mai hawa 2 a garin Torres da ke gabashin ƙasar. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na Facebook cewa masu aikin ceto sun gano gawarwaki 2 a cikin baraguzan ginin, inda suka ciro mutane 3 da ransu amma ɗaya ya mutu a asibiti. Wani hoto da aka yayata ya nuna masu aikin ceto na tono baraguzan ginin, amma hukumar bayar da agajin gaggawan ta ce an dakatar da neman waɗanda ginin ya afkawa. Rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari. An fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya Litinin a shari'ar Steve Bannon, wanda ya taba zama babban mashawarcin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume 2 na cin mutuncin majalisa ta wajen kin mutunta sammacin da kwamitin majalisar da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 ya yi masa.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Alheri Grace Abdu da ta karanto labarai, sai kuma Salamun Abu daidai da ta mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.